Karfe 11:00 daidai na safi a birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ne ke tarbon ku ga shirin sa na yanzu akan mitoci da dama da suka hada da mita 16 da 21 da kuma 25. Na kuma kama mu a tashar Mutabiyu Afrik da ke mai kan mita 102.5 a zangon FM kenan, ko kuma a gidajen rediyo masu zaman kansu irin su amfani da Fara da Noma da Sarauniya da Dalol da Niya. A Ghana ma ana jin mu a kan tashar Alfa Radio da ke Kumasi. Bayan duka wannan, ko shi ake so za a same mu a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a, muna fatar kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC. Ni ne Ali Mustafa na Sokoto tare da Mahmud Lalo a nan ɗakin mu na watsa muku shirye-shirye. Malam Mahmud, me ya kawo labarin yau?
To Aliyu, a yau Juma'a, mummunar guguwar da aka walakabi da Florence ta isa gabar tekun jihar North Carolina a nan Amurka. A daidai lokacin da kasar Philippines ma al'ummar kasar ke shirye-shiryen zuwan wata matsananciyar guguwa da ake walakabi da Mangkhut. Sannan shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan zai gana da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin a ranar Litinin kan rikicin Siriya.
To bayan Mahmud ya gama baku labaran, za ku ji cewa kwamandojin Boko Haram sun kashe shugabansu.
Ko yanzu menene makomar Boko Haram biyo bayan kashe jagoran nasu Mamadou da aka yi na wannan bangare?
To makomar Boko Haram ta ɓangaren Boko Haram za a
yi. To bayan wannan kuma za a ji cewa
kakakin majalisar wakilan Najeriya Yakubu Dogara ya bi sawun shugaban majalisar dattawa Bukola Bukola Saraki wajen kaura zuwa babbar jam'iyyar adawa ta PDP.
Ba inda aka so General Muhammadu Buhari kaman jihar Bauchi a cikin shekaru 20 din nan. To amma ba za a zo a ce za a yi wa wasu adalci mu kuma jihar Bauchi a taushe mana hakkin mu ba.
Sannan za mu duba maganar matan nan uku da suka so su tsaya takarar zaɓe a baɗi a jihar Zamfara ake nema a hana su.
Kun wanda ya kamata mutunta ba gaskiya mutunta ba.
Me ake ce muku?
To za mu ji abin da ake ce musu bayan duka wannan da yake Juma'a ce. Muna da shirin duniyar Amurka na shi Mahmud din wanda zai duba maganar zaben da ake kira zaben rabon wa'adi da kuma wata masifar guguwa da ke fitattakar Amurka a yanzu nan. Akwai kuma ra'ayoyinku, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a, assalamu alaikum. A yau Juma'a, mummunar guguwar da aka walakabi da Florence ta isa gabar tekun jihar North Carolina a nan Amurka, dauke da ruwan sama mai karfi da kan iya zama hadari ga rayuwa, inda iska mai karfin gaske ta rika yayi rufin gidajen jama'a. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta ce guguwar ta Florence ta sauka ne a kusa da wani gari da ake kira Wrightsville Beach, kilomita 10 daga gabashin birnin Wilmington, inda iskar da take dauke da ita ke tafe kilomita 90 cikin sa'a guda. Tunda farko dai karfin guguwar ya koma rukuni na daya gabanin ta sauka a yankin na North Carolina, amma kuma masu hasashen yanayi sun ce tana da karfin da za ta iya yin illa. Jami'ai sun ce akalla mutum 321 na zaune babu wutar lantarki a jihar ta North Carolina yayin da guguwar ke ratsawa ta yankin. Hukumar bada agajin gaggawa ta Amurka ta ce ta shirya tsaf domin kai daukin gaggawa ga waɗanda bala'in guguwar zai ritsa da su. To a can ƙasar Philippines ma al'ummar ƙasar na shirye-shiryen zuwan wata matsananciyar guguwa da ake wa lakabi da Mangkhut, wacce hasashe ya nuna cewa za ta isa yankin a gobe Asabar. Wuraren kasuwanci da al'ummar tsibirin Luzon na ta shirye-shiryen ƙarshe wajen kaucewa isowar guguwar, wacce masu hasashen yanayi suka ce za ta zo da gudun tafiya kilomita 255 cikin sa'a guda. Kiyasin da aka yi ya nuna cewa guguwar Mangkhut za ta haifar da ɓanna ga ababen more rayuwa da amfanin gonaki a yankin da aka yi hasashen girmansa ya kai tsawon kilomita 900. Kamar da kungiyar bada agaji na Red Cross da Red Crescent suka fitar a wata sanarwa a yau Juma'a. A jihar Alhamis aka fara kwashe dubban mutane, yayin da aka yi kiyasin cewa sama da mutum miliyan 4 ne ke cikin hadarin fadawa cikin kangin wannan guguwa. Idan har ta isa yankin na Philippines, guguwar ta Mangkhut za ta kasance guguwa ta 15 da kasar ta fuskanta cikin wannan shekara kadai. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan zai gana da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin a ranar Litinin mai zuwa a wajen wani shakatawa da ke birnin Sochi a kasar ta Rasha, inji manyan jami'an kasar ta Turkiya. Wannan ganawa na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen duniya ke nuna damuwa kan shirin da gwamnatin Siriya ke yi na kai wasu hare-hare a lardin Idlib, wanda ke da iyaka da kasar ta Turkiya. Idlib ya kasance tunga ta ƙarshe da ke hannun 'yan tawaye masu ɗauke da makamai, waɗanda ke adawa da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. yayin wata ganawa da manema labarai da aka nuna ta kafar talabijin a yau Juma'a. Ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Cavusoglu ya ce kasarsa a shirye take ta hada kai da duk wanda ke da muradin yakar kungiyoyin 'yan ta'adda a yankin na Idlib. Amma ya ce kisan fararen hula da suka hada da mata da yara da sunan yaki da ta'addanci rashin imani ne. Ita dai Turkiya tana nuna fargaba ne kan yadda farmakin da ake shirin kaiwa zai iya haifar da karin kurarar 'yan gudun hijira cikin kasarta. Yayin da tuni akwai 'yan kasarta Siriya sama da miliyan 3 da suka tsere zuwa cikin kasarta Turkiya. A makon da ya gabata Erdogan da Putin sun haɗu a wani taron koli da aka yi kan rikicin Siriya da kasar wato Iran wanda shugaba Hassan Rouhani ya jagoranta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin Somalia Michael Kitin ya ce rashin yadda tsakanin shugabannin ƙasar na ƙara dagula yunkurin da ake yi na sasanta rikicin siyasar ƙasar da rikicin da ya shafi fannin tsaro. Yana mai cewa akwai buƙatar shugabannin su nuna dattaku wajen sadaukar da wasu buƙatunsu. Kitin, wanda zai bar ofis a ranar 1 ga watan Oktoba, ya ce an samu ci gaba ta fuskar matsayin da aka cimma kan yadda za a tsara madafun tsaro da yadda za a mika makamai, amma ya ce san rai da ake nunawa ta fuskar siyasa na hana ruwa gudu. Ana sa ran za a yi zaben shugabannin yankunan ƙasar nan da watanni 18, inda za a fara da kudu maso yammaci sannan a je ga yankin Puntland da Jubaland. Shugaban mabiya ɗarikar Katolika na duniya Papa Roma Francis ya amince da murabus ɗin da wani limamin cocin Amurka ya yi bayan da aka zarge shi da laifin yin lalata. Limamin cocin da ke West Virginia Michael Bransfield zai fuskanci bincike daga Fadar Vatican. Murabus ɗin nasa na zuwa ne a daidai lokacin da manyan shugabannin mujamin Amurka suka yi wani zama da Papa Roma domin yin dubi kan wannan abin fallasa da ya mamaye cocin a ƙasashe da dama. Shugaban cocin Cardinal Daniel Dinado ya ce zaman tattaunawar da suka yi da Papa Roman ya ɗauki tsawon lokaci kuma an samu biyan bukata, inda aka yi musayar ra'ayi, amma kuma bai ambaci matakin da cocin ta Amurka ke shirin ɗauka ba wajen magance wannan zargi na lalata a tsakanin cocin idan har aka sami wannan batu a tsakanin limaman. A baya, tsohon wakilin Amurka a fadar ta Vatican Archbishop Carlo Mario Vigano ya yi kira ga Papa Roma da ya sauka daga makaminsa saboda cewarsa ya nuna jinkiri wajen tsige Archbishop Theodore Macrick, wanda aka zarga da laifin yin lalata da wani matashi a cikin shekarun 1970 da wasu ɗalibai a cocin.
Muhammad Lalo ne ya kawo muku labaran nan daga Washington. To, bari mu fara da rahoton da Hassan Maina kaina ya koma na kan kisan da kwamandojin Boko Haram suka yi wa madugunsu na ɓangaranci Mamanur.
Rahotanni sun nuna cewar jagoran na ɓangaren Boko Haram Mamanur da cewa Abubakar Al-Baghdadi Mubaya'a, kwamandojinsa sun suka bincike shi biyo bayan rikicin cikin gida ya suyarsu. Shi dai Mamanur, wanda mahaddicin Al-Qur'ani ne, a shekara ta 2014 ya jagoranci wasu mayakan na suka falle daga uwar ƙungiyarsa Boko Haram da Abubakar Shekau ke jagoranta, inda Abu Musab Al-Barnawi ya zama amir ɗinsu. Suka kuma kafa sansaninsu a zirin tafkin Chadi da ke arewacin jihar Borno. Mamanur ya ƙware sosai wurin hajjar larabci, wanda kuma ya yi silar ƙulla alaƙa tsakanin IS da ɓangarorin Boko Haram a ƙasashen yankin tafkin Chadi. Su dai kwamandojin na Boko Haram sun kashe jagoran nasu ne bisa zargin cewar ya cika sassauci da kuma bin al'amura sannu a hankali. Majiyoyi sun tabbatar da cewar ko ta ko ɗan matan dafci da wannan ɓangare suka yi a baya-bayan nan shi ma ya ƙara rura wutar rikici a tsakaninsu. Na tambayi babban malamin addinin musulunci nan da ke shirya arewa maso gabashin Najeriya, Imamu Abubakar Diyar bin Abdullah, da baya suka yunkurin jagoranta shiga tsakanin Boko Haram da gwamnatin tarayya. Ko yanzu menene makomar Boko Haram biyo bayan kashe jagoran nasu Mamanur da aka yi na wannan ɓangare?
To,
makomar Boko Haram ta bangaren Boko Haram kai da to ko ka san tun lokacin da kuna haɗe kuna abubuwan naku sai ne shau ko mara shau tun da har kun gaba kawo nan ku kanta ta marauci ta na wata ba amma kuma ga gwamnati kuma wannan Algeria ne da gwamnatin Algeria
Malam Ibrahim Muhammad da Makuru babban malami ne a jami'ar Jihar Yobe
mas'ala ce wacce dama ya kamata a gina ta akan ilimi aka gina ta akan jahilci tun da babu gurbin ilimi a cikin tafiyar dole za ana samun matsala kuma wannan alama ce ta matsalar akwai waɗanda wata manufa ce ta kawo cikin wannan tafiya don haka in ana tafiya a biyayen nisa da ma tsakanin irin waɗannan mutane da suke tawaye to akan samu wato dajen hakuri akan wasu matsaloli wanda zai sa a kasa fahimtar juna
akan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Ga Sheikh Hassan to ga alama dai yanzu dukkan shugabanni biyu na manyan majalisun dokokin Najeriya da ta dattawa da ta wakilai sun bar jam'iyyar APC sun koma jam'iyyar Adawa hakan ya biyo ne bayan da kakakin majalisar dokoki Yakubu Dogara ya je ya karbi takardar shiga takara a jam'iyyar Adawa ta PDP daga Abuja ga Nasiru
Kakakin majalisar wakilan Najeriya Yakubu Dogara ya bi sawun shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki wajen kaura zuwa babbar jam'iyyar Adawa ta PDP Dogara wanda ya dau lokaci yana nazarin daukar wannan matakin ya nuna alamun haka ta daina bayyana a manyan tarukan APC da kuma kalmomin da ya kamfurta na nuna akwai kalubale a jam'iyyar zuwa yanzu dai kakakin bai sanar da ficewa daga APC a hukumance ba ko sanar da majalisar wakilai dan tana hutu zuwa watakila 25 ga watan nan amma ya yanki takardar neman takarar majalisar wakilan daga Bauchi a yunwar PDP Jam'iyyar PDP a cewar wata majiya mai tushe na gagarumin shirin karbar Dogara lokacin da zai mika takardar takarar da ake ganin za a tsaye da shi ba hamayya matakin na Dogara ya kawo karshen tunani wasu ƴan majalisar gani kashenin sa irin su gudaji ka zaure dake da yakinin APC za ta ba wa kakakin tikitin ta zarce ba hamayya
wasu gwamnoni sun kwace tsari na jam'iyya daga ƙasa wasu daga cikin abokanan aikin mu sun koma jihohinsu ba su da damar da za su iya cin primary election jam'iyya ta turo shugaban jam'iyya saboda aka zaba ya zo ya zauna da mu ya mana alƙawari mu yi hakuri kada mu koma wata jam'iyya masu katin jam'iyya su ne za su fito su yi wannan primary elections mun zauna da shugaban ƙasa ya ba mu hakuri ya kuma tabbatar mana waɗannan mutane da suka korafi abokanan aikin mu za a yi musu adalci
Wasu 'yan siyasar Bauchi na kai kawo headquarters APC da bukatar sa baki wajen zaɓen 'yar tinkiya wajen fidda gwani don gudun kara ƙara rasa jama'a ko gaza nasara. Tsohon ministan lafiya Dr. Muhammad Ali Fati na cikin wasan APC ta zai da su takarar gwamnan Bauchi.
An ce za a yi direct primaries a Lagos, an ce za a yi direct primaries a Kano. To in abin da za a yi a Lagos za a yi a Kano me yasa ba za a mana a Bauchi ba? In adalci ne a yi wa shugaban ƙasa, a yi wa gwamnatin Lagos, a yi wa gwamnatin Kano to a yi wa jihar Bauchi. Ba inda aka so General Muhammadu Buhari kaman jihar Bauchi a cikin shekaru 20 din nan muna kaunan shi don mun san abin da yake kulla a zuciyar shi wa al'ummar Najeriya to amma ba za a zo a ce za a yi wa wasu adalci mu kuma jarboci a taushe mana hakkin mu ba
tuni kakakin APC yakine na bena ya ce APC ta rabu da kaya yana zargin Dogara da zamba cikin aminci da kuma kaikece kalmar nan ta Allah ya raka taki gona Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
Baga Sheka Nasiru to kuna jin sashen wasu muryar Amurka ne a Washington DC inda muke karfe 11:13 na safe in an jima kaɗan muna tafi da shirin duniyar Amurka da zai dubi kiki kakan da ake ana Amurka a zaben nan da ake kira na raba mu'adi. To amma yanzu bari mu zauna akan maganar zaben Najeriya kuma a jihar Zamfara inda aka ce jam'iyyar APC ta jihar ta hana wasu mata uku shiga zaben baɗi ga Mahmud Ibrahim Kwari.
Matan da sun hada da Hajiya Asawa Bala Kanoma wacce ta fito neman kujerar majalisar dokoki ta jihar Zamfara mai wakiltar mazabar Maruta daya da Malama Shafa'atu Salihu Labbo da ke neman wakiltar mazabar Kaurata Arewa a majalisar dokokin ta jihar Zamfara kana kuma da Hajiya Amina Iliyasu da ke neman takar kujerar tarayya ta Talatan Mafara Anka a majalisar wakilan Najeriya
Na ita dai fadi ta shida ba kutuka dai irin yadda aka yi na ɗan takara. To kuma Allah ya bani farin jini, na fito na samu jama'a sosai birni da ƙauye ko ina har da wuraren da ban taba shiga ba. To ina nan ina sauraro kuma na shirin inje in sayi form a Abuja kamar yadda tsari ya tanadar. Sai na samu kira a nan gida Talata Mafara daga mutanen party. Aka ce a'a, waɗanda ke kan kujeran nan dama su za su koma waɗannan kujerun.
Hajiya Amina Ilyas kenan, matar da ta nemi takarar kujerar tarayya ta Talata Mafara Anka a Majalisar Wakilan Najeriya. Ita kuwa Malama Shafa'atu Salihu Labbo da ta nemi wakiltar mazabar ƙaurar ta Arewa a Majalisar Dokoki ta Jihar Zamfara na cewa
gaskiya dai mu dai gwamnatin mu gabaki daya bai ba da dama a ce form ba. Form din da an ka saye gabaki daya duk wanda yake da interest da shi ya shi zai kira ya bashi sai ciki. Sai har yanzu da nake maka magana dai ba wanda ya kira mu a sai cikin gwamnati an irin ka nuna kana sha'awa zaka tsaya takara kuma a dide ma abun da ma kai yi ma mutane da nene ne a ce to tunda ba a ba ku wanga ba ya kamata ku yi hankuri ko nene to ba ai mana koyi ba duk wanda ya kamata mutunta ba gaskiya mutunta ba kuma abun nan haka nan yake.
Me ake ce muku?
Dawa aka yi dan ma mu je mu sai dan komai sai aikin banza ne mun kai tunda gwamnati ba ta ba mu dama ba.
To yanzu kenan kin hakura?
To waɗanda ba ka iyawa ni za ka yi kamar da shi wasa ba ga bahaushe ya ce ba.
Sai dai za a iya cewa hakan wani koma baya ne ga yunkurin da cibiyar National Democratic Institute wato NDI ke yi na ganin karuwar adadin mata masu riƙe da mukamman siyasa a Arewa da wasu sassan kudancin Najeriya.
Wannan tsari da shi mai girma gwamna Zamfara ba demokradiyya ba ce, kuma tsari ne wanda zai iya kawo demokradiyya tasgaro domin shi lokacinsa ba haka ake masa ba. Ba sai form ɗin aka yi aka ba wanda aka so ba wanda shi ma ya samu. To in ko lokacinsa ba haka aka yi ba, muna ganin wannan hanya da ya fito da ita ko wannan tsari da ya fito ba da kwaradiya ba ne. So muna so ya duba ya yi waiwaye akan shawarar da ya ɗauka domin a ga cewa an ba kowa haƙƙinsa na cancanta na ɗan ƙasa. Muna so mu ga mai gwamna ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya taimaka ya ba matan nan dama. Aƙalla ya kafa takarkarunsu kuma ya tallafa musu ga cewa sun ci zaɓe.
Comrade Mustapha Muhammad kenan na ƙungiyar DAG wanda ke tarkan haɗin gwiwa da cibiyar NDI a nan Kano domin wayar da kan al'umma game da muhimmiyar rawar da mata kan taka wajen ci gaban demokradiyya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Gaida Mahmud Kwali a Kano yanzu, bari mu bar Mahmudin Kano mu dawo ga Mahmudin Washington domin shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Da yake a makon da ya gabata mun yi sharhi kan yadda zaben tsakiyar wa'adi ko kuma midterm elections suke da kuma muhimmancin sa a fagen siyasar Amurka. Shirin Duniyar Amurka wannan mako zai dora ne akan irin wainar da ake toyawa tsakanin basuruwa da tsaki a wannan zabe da za a yi. Sannan za mu leƙa mu ga halin da ake ciki dangane da batun guguwar da tunkari Amurka. Sunana Mahmud Lalo. To nan dai da wata biyu ne Amurkawa za su garzaya zuwa rumfunan zabe domin kada ƙuri'unsu a zaben tsakiyar wa'adi da ke tafe. Wannan dai wani zabe ne da za a auna farin jinin gwamnatin shugaba Trump ta hanyar zaben yan majalisun dokokin kasar. Zaben da ake ganin zai iya sauya akalan manufofin Trump da kuma shekaru biyun da zai yi nan gaba a wannan wa'adi. Tunda dai shugaba Trump ya tattaro karfin sanatu ya fara yakin neman zabe ga jam'iyyarsa ta Republican.
Please welcome the President of the United States, Donald J. Trump.
We need Republicans in Congress.
Muna buƙatar 'yan Republican su kasance a majalisar dokoki. Jam'iyyar Democrat a yau ta shiga halin tsaka mai wuya a hannun masu ra'ayin sauyi da ke nuna ƙiyayya da masu nuna fushi da kuma ƙawancen kafafen yaɗa labarai masu watsa labaran bogi.
Shi dai Trump yana takama ne da masu ayyukan haƙar ma'adinai irin su Kevin Abbott.
I believe the way Trump believes.
Na imani da abin da Trump ya yi imani da shi. Mutum ne mai abubuwan ban mamaki. This man has got to go.
Wasu ɗan adawa kenan suke cewa lallai sai Trump ya tafi. Irin kamun ludayin da shugaba Trump ya nuna a shekaru kusan biyu da ya yi a kan mulki, ya sa 'yan Democrat sun yi ƙuro domin karɓe majalisar dokoki a hannun 'yan Republican a zaben na watan Nuwamba, domin su daƙile manufofin shugaban ciki har da batun da yake na sake rage kuɗaɗen haraji da kuma batun gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. Senator Bernie Sanders, wanda ɗan Democrat ne, na ɗaya daga cikin masu hankoran ganin an kayar da Trump.
People are standing up, they are fighting back.
Mutane suna yin ƙurowa, suna haɗa kansu domin samar da sauyi a siyasance da kuma ta fuskar tattalin arziki.
Kamar yadda tarihi ya nuna, jam'iyyar adawa ita ta fi samun nasara a zaben na tsakiyar wa'adi, kuma a cewar wata mai sharhi a fannin siyasa Lara Brown ta jami'ar George Washington, wannan wata babbar dama ce ga 'yan jam'iyyar ta Democrat.
When you look at the overall landscape, what very typical
idan ka kalli al'amarin baki daya, abinda zaka gani shine yadda ake ta shirye-shiryen zabe na tsakiyar wa'adi. Kuma kamar yadda tarihi ya nuna, jam'iyyar shugaban kasa bata cika tasiri ba. Zaben na tsakiyar wa'adi wata dama ce da al'umma Amurka ke yankewa shugaba hukunci.
A cewar Bill Galston, mai fashin baki shi ma a fannin na siyasa, wankin hula zai kai shugaba Trump dare idan har ya bari 'yan Democrat suka karɓe ikon ɗaya ko duka majalisun dokokin ƙasar.
Number one, no more Republican-only legislation.
Na farko, babu ta dokar da ta kasance ta 'yan Republican ce zalla. Na biyu, 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai su za su riƙa jan ragamar komai, wanda hakan na ɗaya daga cikin ayyukan majalisar dokoki.
Daga cikin masu kallon zaben na tsakiyar wa'adi a matsayin lokacin yanke hukunci a kan gwamnatin Trump, hadda tsohon mai bashi shawara Steve Bannon.
This an up or down vote, it couldn't be.
Wannan lamari ne da ba a san yadda zai kaya ba. Idan muka yi nasara, Trump zai ci gaba da aiwatar da manufofinsa. Idan kuma muka ga akasin haka, Nancy Pelosi za ta yi iya bakin kokarinta ta ga cewa ta dakatar da shirye-shiryen
nasa.
Fatan dai 'yan Democrat shine su samu damar lashe kujeru da dama a majalisar wakilai, yayin da hasashe ya nuna cewa akwai yiwuwar 'yan Republican din su ma su ci gaba da rike rinjayen su wanda bai ta kariya kariya ba a majalisar dattawa. Wa halin da ake ciki kuma makwace guguwar nan da ta tunkari wasu yankunan Amurka na gab da isa gabar tekun jihar North Carolina a lokacin hada wannan rahoto. A yau Juma'a, hukumar da ke kula da tekuna da yanayi a Amurka da ake kira NOAA a takaice ta ce guguwar na tafiya kilomita 109 a cikin sa'a guda. Ita dai wannan guguwa wacce aka wa lakabi da Florence, ƙarfinta ya ragu zuwa rukuni na ɗaya, amma masu hasashen yanayi na ci gaba da gargaɗin cewa tana da ƙarfin da za ta iya yin illa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce an kintsatsap domin tunkarar wannan guguwa.
We're ready. We're able. We've got the finest people I think anywhere in the world.
Yace a shirye muke, za mu iya. Na ga muna da ƙwararrun ma'aikata fiye da na ko ina a duniya. Masu horo da aka makawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako. Sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da Abdulaziz Adili Toro da Maryam Dauda da Salihu Garba da kuma Jim Malone, sai Julie Leather's Creation da ta hada shirin baki ɗinsa. Ni Muhammad Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tuwa gashe kama mutu, jirgin yau da gobe ya fadar nuna Najeriya zai shigo, amma sai bayan kun fara jin ra'ayoyin ku masu ware tukuna.
Za mu fara da ra'ayin Abubakar Kawu Girgir, wanda ya rubuto yana cewa gwamnatin kasar Ghana hakika ya kamata ki dauki matakin magance wannan matsalar ta faduwar darajar kudin kasar ki sedi domin kaucewa jefa kasar cikin mawuyacin hali. Shi ma dai Arabiyu Muhammad Gidan Madi daga can jihar Sokoto shi ma akan sedin ya rubuto domin ya ce salam VOA da fatan kuna cikin koshin lafiya. To al'ummar kasar Ghana, dama na kasar mu Najeriya muna addu'a Allah ya ciwo mana daraja kudaden domin wannan matsala ba karaman illa take wa talakawan kasashen ba sai kuma ra'ayin Aminu Kano Maida Garko wanda yace assalamu alaikum muryar Amurka dan Allah ku bani dama na kira ga hukumar lafiya ta Najeriya da ta dauki duk mai yiwuwa wajen wayar da kan al'umma yadda za su kare kai daga kamuwa da cutar kwalara da amai da gudawa ganin yadda cutar ke ci gaba da yaduwa a sassan kasar shi kuma Aliyu Usman taka lafiya yace BOA Hausa nayi Allah wadarai da sabon harin da aka kai a jihar Plateau da wannan nake kira ga mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya gaggauta kafa dokar ta bace ga dukkan jihar da ta kasa tsare rayuka da dukiyoyin jama'a jihar ta. Shi kuwa Malam Hamza Galadima ya rubuto ne yana cewa muna kira ga al'ummar jihar Kebbi da ma Najeriya gaba daya da cewa ya kamata mu tsaya domin mu yi karatun ta natsu mu kuma tantance domin mu raba tsakanin aya da tsakuwa wajen zaben 'yan siyasa na gari masu son talakawa kuma masu son ci gaban jama'ar mu jihar mu da kuma Najeriya gabaki ɗayanta.
Tuma da lashin kun san cewa kowace ranar juma'a mukan bude muku layukan waya ku kira ku yi magana kan abin da kuke so irin wannan rana kenan. Yanzu ga labarai a takaice kafin mu yi muku sallama.
Yau juma'a mummunar guguwar da aka wa lakabi da Florence ta isa gabar tekun jihar North Carolina a nan Amurka dauke da ruwan sama mai karfi da kan iya zama haɗari ga rayuwa inda iska mai karfin gaske ta rika yayi rufin gidajen jama'a. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta ce guguwar ta Florence ta sauka ne a kusa da wani gari da ake kira Wrightsville Beach kilomita 10 daga gabashin birnin Wilmington inda iskar da take dauki da ita ke tafiya kilomita 90 cikin sa'a guda. Tunda farko dai karfin guguwar ya koma rukuni na daya gabanin ta sauka a yankin na North Carolina amma kuma masu hasashen yanayi sun ce tana da karfin da za ta iya yin illa. Jami'ai sun ce akalla mutum 321 na zaune babu wutar lantarki a jihar ta North Carolina yayin da guguwar ke ratsawa ta yankin. To a can kasar Philippines ma al'ummar kasar na shirye-shiryen zuwan wata matsananciyar guguwa da ake wa lakabi da Mangkhut wacce hasashe nuna cewa za ta isa yankin a gobe Asabar. Wuraren kasuwanci da al'ummar tsibirin Luzon na ta shirye-shiryen karshe wajen kaucewa isowar wannan guguwa wacce masu hasashen yanayi suka ce za ta zo da gudun tafiya kilomita 255 cikin sa'a guda. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan zai gana da takwarorin aikinsa na Rasha Vladimir Putin a ranar Litinin mai zuwa a wajen wani shakatawa da ke birnin Sochi a kasar ta Rasha, inji manyan jami'an kasar ta Turkiyya. Wannan ganawa na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen duniya ke nuna damuwa kan shirin da gwamnatin Siriya ke yi na kai wasu hare-hare a lardin Idlib wanda ke da iyaka da kasar ta Turkiyya. Idlib ya kasance tunga ta karshe da ke hannun 'yan tawaye masu dauke da makamai waɗanda ke adawa da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman kan rikicin Somalia Michael Kitting ya ce rashin yadda tsakanin shugabannin kasar na ƙara dagula yankurin da ake yi na sasanta rikicin siyasar kasar da rikicin da ya shafi fannin tsaro. Yana mai cewa akwai buƙatar shugabannin su nuna littaku wajen sadaukar da wasu buƙatunsu. Kitting wanda zai bar ofis a ranar 1 ga watan Oktoba ya ce an samu ci gaba ta fuskar matsayin da aka cimma kan yadda za a tsara madafun tsaro.
Faga Sheikh Mahmutu, jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai da dare karfe 9:30. Allah ya kai mu lokacin da muke fatar mu da muku da wasu sababbin shirye-shirye wanda zai hada da baku dama ku ga mana abubuwan da ke ciki nan ko da yake juma'a ce muna bude layukan mu ku zaba abin da za mu yi magana. Kamar da yanda ce yanzu ga jirgin yau da gobe nan ya iso sai mu ba su wuri su shigo muna muku sallama sai da dare.